إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na An-Nur da ke nan Musatu Abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka fi sani da Ash-Shama'il al-Muhammadiyya ta'alif na Abu Isa Muhammad ibn Isa al-Tirmidhi rahmatullahi alayhi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala da mu cigaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassara daidai ya kuma ba mu ikon aikata daidai ababen da muke karantawa a wannan littafi na umurni Allah ta'ala ya ba mu ikon koyi da su ababe da muke karantawa da hani Allah ta'ala ya ba mu ikon hannuwa daga gare su muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana kauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kuma ba mu ikon makwabtansa a gidan aljanna tare da dukkan iyayenmu da malamanmu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu za mu fara za mu ci gaba da karatu yau ba daidai ina za mu tashi za mu tashi sabon babi wani babi kenan menene namba na babi din za mu tashi da ikon Allah akan babi na 49 tunda babu tambayoyi da aka kawo sai mu kusa zuwa ga karatu tunda babu tambaya ko insha Allah ta'ala za mu tashi kan babi na 49 yau kuma kusan muna daya ga watan Rabiul Awwal daren 2 ga wata shekara ta 1442 insha Allah ta'ala bisa ga hirgen Najeriya ko za mu tashi daidai kan babi na 49 Allah ta'ala ya mana jagoranci babu ma ja'a fi hayati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babi da yazo yake bayani akan kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan babi yana karantar da mu irin kunya na annabi tsira da aminci tabbata a gare shi dan shi mutun ne mai kunya tsananin kunya mutun ne mai kawaici tsananin kawaici mutun ne mai hakuri kaiwa makurar hakuri mutun ne mai dauke kai kaiwa makurar dauke kai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai sun ce da ban alhaya khaslatun azima ita kunya wani irin faliti ne wata irin nagarta ce wacce take mai girma kuma min sha'abil iman, kunya na daga cikin rassan imani. Imani iya da branches, iya da rassa, to kunya reshe ne daga cikin rassa na imani. Me dalili? Saboda kunya huwa khairun kulluhu, ita kunya kusan dukkaninta alheri ne, kusan dukkaninta alheri ne. In dai kunya ce, to alhaya'u kulluhu khairun, kunya dukkan kunya alheri ne. Ko da fa inda aka yi kunyan da bai dace ba, to za ka samu yin kunyan ya fi kusa da alheri fiye da kishiyar haka. Ai, akwai ababe da dama da muka gaji iyayenmu da kakannu suna yi na kunya, ko sunayen da ba sa ambato saboda kunya. A nan za ka samu wani abu ma sunna ba da karantar ba, amma sai ka samu wannan kunyan da suka yi ya fi taimakonsu da kare musu imani da mutunci da addini fiye da yanzu da aka koli kunya da. To yasa ko da an yi kunya a cikin kuskure, to sai ka samu yin kunyan ya fi kusanci da dade, ya fi kuma taimakonka a kan yin ayyukan alkhairi fiye da rashin yin kunya da. Malamai suka ce ana yaba kunya da cewa duka alheri ne, saboda za ka ga ko da imanin mutum kaɗan ne, to kunya na sa mutum ya aikata wasu ayyuka da ya ga Allah ta'ala ya ce a yi don kunya. Sannan kuma sai ka ga kunyar ko da imanin kaɗan ne, karatu kaɗan ne, za ka ga kunyar ta sa mutum ya nisanci wani saɓon Allah. Kunya ta kan iya sa'an tashi sallah, mutum ya tashi ya yi sallah saboda iya da kunya, ai akwai nauyi ma a ce bai yi sallah ba ana sallah, ai kunya take sa a yi wannan. Kunya ta kan iya sawa mutum wani lokaci yana cikin halin rashin lafiya bai yin azumi, amma ba zai fito fili ya ci abinci cikin jama'a ba dan yana jin kunya, ba kowa zai fahimce shi ba. Sannan kunya ta kan iya sa abinda mutum zai ga zai iya aikatawa, amma saboda kunya tun da sabon Allah ne, kunyar sai ta hana shi aikatawa. Akwai ababe da dama, da wani lokaci ba ka tuna aya ko hadisi, kunya zai ta ce kai bai dace a yi kaza ba, kuma dalilin kunya din ka bar sabon Allah. To wannan yasa ake dauka alhaya kulluhu khairun, kunya kusan dukkan kunya alheri. Banda wannan akwai hadisai da dama na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam da suka karantar da mu muhimmancin kunya. Babu ne mu kawo ko da guda ɗaya ko biyu a babin misali a farkon babi din. Akwai hadisi da ke cikin sahihul jami, hadisi na 2149, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna li kulli dinin khuluqan wa khuluqul islam al haya. Mu ji wannan ƙarfin magana. Fiyayyen halitta as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kowane addini a duniya iya da wata dabi'a da aka san shi da ita da yake banta da wannan dabi'a da. Yace mu addinin mu na musulunci dabi'ar da yake banta da shi shine kunya. Kowane addini iya da dabi'ar da aka san shi da ita, to mu musulunci dabi'ar da aka san mu da ita shine kunya. Wannan shi asalin ɗabi'a ta musulmi, a bautan Allah ɗinka akwai kunya, a sadaka akwai kunya, a ibadarka akwai kunya, a gaisuwarka akwai kunya, a mu'amalarka da kowa da kowa akwai kunya, a duk abin da kake yi akwai kunya, mu'amalarka da iyaye akwai kunya, mu'amalarka da sarakananka akwai kunya, da abokananka akwai kunya. Ga hadithi na Muslim rahmatullahi alaihi, hadithi na 37 da yake cewa alhaya la ya'ti illa bi khair, kunya bai taba zuwa sai an samu alheri a ciki. Matukar kunya aka samu, to wannan kunya din akwai alheri a ciki. In ka tambaye da a dunkule, wacce ce mafi girman asara da musulmai suka yi a arewacin Najeriya a cikin yan takaitattun shekaru kamar 30 da ya wuce ko 30 da yan kai? Sai in ce maka mafi girman asara da muka yi shine da al'ummar mu al'umma ce mai kunya, yanzu kuma ta zama mara kunya. Ban san wani abin da aka cuce mu da shi a arewacin Najeriya, ina ce arewacin Najeriya wuraren da mafiya yawa musulmai ne da aka kansu da ɗabi'a da ainihin mu'amala irin da musulunci. Babu wani abin da dalilinsa muka rasa alheri da yawa irin kunya. Yanzu misali da zan bayar shi ne, mu duba yadda iyayenmu suka tashi da kunya. mu'amala da kunya zan ba da simple example kuma reno suka mana mai kyau mutun ya kashi gaban iyayensa da duk wanda ya kai shekara misali 40 45 55 babu mutumin da ya tashi a gidansu saboda kunya da yake iya gane wani lokaci ne makaiki sake azumi wanne ne ba ta yi saboda larura da mata ba wanda ke iya gane yaushe take sallah ce ne ba ta sallah kuma gida ne na a takure ɗakuna ne a jere kamar abincuwa banɗaki ne ake aiki da shi a gidan kicin ƙwaya ɗaya ne wataƙila mata sun kai guda huɗu a gida wani gidan ma gida ne na ƴan uwa yayi da ƙarni mata sun kai 30 kuma a ɗakin mahaifiyar da kake wuni amma ba ka iya gane waɗannan kwanaki ne suke sallah wanne ne ba ta yi ba ka gane waɗannan kwanaki ne suke da larura na ba ta yi azumi da wanne ne ba ta yi saboda kunyar da suke da ita a wannan halin za ka zauna za ka iya rayuwa a gidan har ka fita a gidan ba ka iya gane wani lokaci ne mahaifiya da mahaifi suke kebantuwa a dare a gidan ba ku gane ba ko ba za ka gane ba saboda mai saboda tarbiyyar da suka mana da kunya ba ka iya gane ba ba ka iya tunanin da ka taba ganin mahaifinka da mahaifiya a gida in kai shekarunka ya kai da wannan lokacin da kake iya ga ko da hannu ya ɗauka ta ba jikinka zai wahala kake gani to haka kawai ka tashi baka taba sanin ma me ke gudana tsakanin su saboda ne wallahi saboda kunya ne wannan kunya ce ta saka amma yau idan muke ya muke ciki musamman fa mafi girman kunyar da muka yi asara shine ita kunya duk wanda ya rasa ya yi asara amma mafi muni shine sakan mata a yanzu ka duba hadisi yadda ya sakan mata a da in ana maganan aure sai a ce ita mace budurwa ana iya gane wa take so idan aka tambaya wa kina son wani ta yi shuru kina son Ibrahim ta yi shuru kina son Musa ta yi shuru to sai a ce a tana so wai saboda kunyar an kama da ita ce ina so ba wannan shirin ya dare amma in aka ce kina son dan Ladi ta ce a'a to wannan an san ba ta so amma in ta yi shuru tana so to mun ba aita ba in dai kana da ƙarin baka yi sa'a ba a Facebook ko Twitter ko WhatsApp kake gane wa take so kuma duk duniya an sani haka aka sani duk duniya kowa ne ga san ga wanda take so wannan rasar kunya din ta sa dalilinta muka rasa alkhairai da dama yau musulmi za a tashi a yi sallah ba zai sallah ba bai dame shi ba ya jin kunya kuma ba ya da wani uzuri mace ba ta jin kunya ta bayyana ɗayanta ita ba ta sallah har su ma sun gane ba ta ɓoye musu za ta iya nuna mata a ga inda nake kwana wajen wani duk waɗannan ƴaƴa ƙanana sun sani tun hankalinsu bai kai su san me ake yi ba a lokacin saboda me saboda ƙarancin kunya da ake ciki amma an rayu da iyaye waɗannan ababen duk ba a san su ba kuma sun yi rayuwa cikin ƙunci da ƙarancin muhalli da suke rayuwa amma duk da haka da duk kulanka na yaro baka san me ke gudana a gidan ba kuma ba ka iya gane yaushe ake sallah yaushe ne ba a yi yaushe ake azumi ko yaushe ne ba a yi sannan ita uwa sai ta zauna da ƴarta irin auren da ɗaya shekara 13 14 15 ba ta gane wa yarinya ke so ba saboda yarinya tana jin kunya kawai sai ta ce in an kira wani tana murmushi ta kawar da kanta ba za ta yi magana ba in an kira wani ko za ta kore ta ce ba ta sai dai a gane da haka amma ba ta cewa babu tana son wani saboda me saboda ita budurwa ce tana jin kunya yau ba haka muke ciki ba rasar kunya ta bayyana a tabarruk sarai yana bayyanuwa da yawa tsakanin yayin musulmi rasar kunya dalilin da yasa ikhtilafi a duk maza da mata ana yi wake wake a ko ina ana haɗuwa a abin da ake so duk rasar kunya ta sa rasar kunya ta sa mun kirkiri bukukuwa a biki da bai dace ba rasar kunya ta sa mace da ɗaukar hoto ta saka a kafofin sadarwa na jikinta a kayayyaye ko a kwanakin sallah ko abin da ya kama da nan ko na aure wanda matan da suka yi shekara guda da miji ba su sa wannan kayan a cikin daki ba saboda kunya tare da cewa tsakanin miji da mace ya halatta ta ajiye kunyar ta a gefe musamman wajen bayan mu'amala da aure amma duk da haka matan da mutum ta shekara guda ba ta sa da miji kayan da yake bayyana cikin ta ya gani ba saboda ne saboda shekaru ake ɗauka gabanin a rabu da kunya amma a yanzu tun ba daure ba kowa ma a duniya ya gani babu abin da ba a gani ba to ta yaya za a ce al'umma kuma tana cikin alkhairi wannan ta wanzar mana da abubuwa da dama marasa daɗi ta ɓangaren da za a zuwa ga Allah ya yi ƙaranci don ba a kunyan Allah ba a kunyan bayan Allah wannan ne wanzar da sabon Allah da yawa saboda ba a kungiyar Allah kuma ba a kungiyar bayan Allah sai a yi duk abin da ake so na tsara da rashin sanin ya kamata a haka kuma ana da a wannan kulli Allah ta'ala ya shirye mu Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya حدثنا أبو بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي أُتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأزراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه وأن حديثه يسكن بخاري حديثنا جمعه da 562 hadisi ne na Muhammad bin Zailan kana haddathana Abu Dawud yace Abu Dawud ya babu labari kana haddathana Shu'ba Shu'ba bin Hajjaj ya babu labari an Qatada da Qatada bin Bi'ama bin Qatada kana yace sami'tu Abdullah bin Abi Utba naji Abdullah dan Abu Utba yuhaddithu ya babu labari an Abi Sa'id bin al-Khudri daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu shine Abdullah ibn Sa'd ibn Sinan ko qala yace kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam manzo Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya kasance annabi Muhammad kenan ashadda haya'an iya da tsananin kunya min al-azra fiye da budurwa fi khadriha wacce take cikin dakin ta dalilin kunya ba ta fitowa tsakar gida وكان اذا كره شيئا اذا يجي وانا ابو بايا يا فدا كوي عرفنا منا gane yaki ne fi wajihi a fiskar sa ake ganewa amma kunya ta kan hane bayyana abin da baya so kana yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad tsira da aminci tabbata a gare shi ashadda iya da tsananin haya'an kunya min al-azra daga al-azra kalmar azra ita ce mace wacce take al-bintu saghira yarinya karama wacce take tago kusa da shekarun aure a da idan aka ce yarinya karama tago kusa da shekarun aure ana ishara zuwa ga shekara 11-12 to wannan kunya da take da shi yarinya karama annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya fita wannan kunya wacce saboda kunya fi khadriha tana zama a cikin khadruha shine makanuha fil bayt wurin da ake ware mata a gida tana zama a cikin fi shiddatil haya saboda kunya ba ta fito a tsakar gida kar ma ka ci karo da ainihin iyayenta matan aure kar ka ci karo da baki matan aure kar ka ci karo da yayinta maza saboda kunya sai a mata wani dan karamin daki a gefen gida kunya ta sa ba ta fito a tsakar gida da yau na haka da matan suke ba ta fitowa kuma wallahi kwatankwacin irin wannan mun samu iyayen wani kakanninmu da shi irin wannan ɗabi'a ɗin haka aka same su kuma ita ce rayuwar ta kuma kowa haka ya gada shi yasa nakan ce a wannan zamani technology ya taimaka amma bil haƙiƙa mu iyaye mun ci amanar haihuwa ba yadda aka mana muke wa yaya ba babu wanda iyayensu suka rene shi da nasarar kunya in dai ya kai shekara 40-50-60 babu shi da kunyan nan ya tashi kuma ita ya sani amma yanzu kan kana kwatanta irin wannan ba dole sai kai nasu ba amma ana kwatantawa saboda ita kunya fa alhaya la ya ta illa bil khair in dai hakunya ce to ba ta zuwa sai da alheri malamai suka ce mafhumul mukhalafa in dai kunya kullun da alheri ta zo to rasa ta fa rasa kunya kuma kullun da sharri ya zo wannan shine mafhumul mukhalafa in dai kunya kullun da alheri aka same ta to nasar kunya kuma wallahi kullun da sharri take zuwa yanzu shi wannan waye wanda ya haifar mana da ake kira sa me ya haifar fitina a zauna biki biki kana iya ga halittar jikin mace gaba daya a cikin kaya fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don Allah wannan bai jahiliyyatul ula muni ba ai ka bai dan fada dai a wani kara in dai fa wai wayewa ne bayyana tsiranci to sai mu ce har a yanzu wayewar ki bai kai afiya da tinkiya ba saboda su saboda tsabar wayewa tsirara suke tafiya
ko dan fanje ba sa daurawa inda wayewa ne sarai ce to zai mu ce har yanzu ci gaban ki da wayewa ne bai kai da tunkiya da akuya da kariya ba dan su ba sa sa ko dan fanje to kaga kwaran da aka waye gari wayewa a wurin dabbobi ake koyi da yana bari ya lalace a ce wai ci gaban mutum wai dabbobi yake koyi da su kaga labarin sa ya lalace kai ka tashi ka samu mahaifiyar ka tana tsananin kunya ka ta mahaifin ku wannan kunya ya kai mata da hakuri suna takuruwa a gida suna cikin halin babu amma babu mai ganewa ta kalli idan mahaifin ka da ce kayan sallah ba ta iya saboda tana jin kunyar sa tana jin kunyar sa rakanar ka za ta waye gari ba ta taba ga ido ta kalle kakar ka ba ta wajen mahaifin ka da biyan shi dama ta da dan kunya in ta yi aure ta je gidansu kunya take ji saboda ta je gidan namiji ta koma gidan wanda sai ta shekara ɗaya biyu ta aiki tana jin kunyan zuwa gida amma yanzu haka ne ana auren gobe zai ɗauko ta ya kawo maka ita kuma kai kana kawar da kai su ba za ka wani gobe da kai su ba bai dame su ba kunya ta sa daɗi don za ka je wajen sirji addu'a kake kada ta kada ta mace a zan tunkare shi in na ji ina zan tsugula ta ina zan zauna kai kunya ka ke ji ka shiga wurin da shigan ka da ta sakan goma ta baka ga shi ka tsala da ka gomo shi ma kana zuwa ya kawar da kansa bai iya kallon ka yanzu ma kana zuwa yana ba ban dakin ka kana zuwa a bano kana cin da cikin talabijin kana jira su kuma ka hau kujera ka duba da sar kunya duk ba ka ake bayan ku ina al'umma ta mu take ina addini da muka gada ina tarbiyyar da iyayenmu suka mana ita irin da muke a yanzu mun waye gari rasar kunya ya lalata society amma wallahi mun gagara gane mun gagara gane kowa da ya kwatanta ga rayuwar da aka tarbiyyar da shi a ciki da Allah yanzu irin wannan muke kwatanta wa ƴaƴan da muke haifa irin wannan gadon kunyar da aka bar mana shi muke bar musu yanzu irin kayan da suke sawa ƴaƴanmu suke bukukuwa don Allah wannan addini ne ba addini ma wannan don Allah kamala ne mutunci ne wannan kunya ne al'amarin ba ƙara lalacewa yake yanzu kuma wai idan wata ta bayyana sarai wata na ga in bikin ce to sai nata ya ji wannan bayyanawa competition ake wajen koyi da tumaki da awaki da karnuka yanzu competition ake yi an je da competition din nan koyi da nana Khadija nana Aisha nana Safiya nana Zainab nana Zuwayriya nana Fatima radiyallahu anhunna an je da competition din koyi da su an koma ana competition wajen koyi da awaki da tumaki da karnuka kuma wai a haka wai ci gaba ake ci gaban mai tunan rijiya ana yana ƙara shiga ƙasa wai yana ci gaba a yankin sa kuma haka yana mutum a cikin jarabawa dole shi ne sai ci gaban da ake aiki wajibi ne a tabbatar da duk abin da zai kare kunya a aikata shi wajen tarbiyyar ƴaƴa a yi kokari a ga an ƙara kokari wajen kusantar da su zuwa ga kunya al'amari ne mai matuƙar muhimmanci idan muka yi wannan to alkhairi da yawa zai da cikin al'umma in ku aka kori kunya to babu kokonto kuma sharri da yawa ne zai dawo cikin al'umma Allah ta'ala ya kare mu daga wannan don haka kana nabiyyu annabi jira da mun tsabbata gare shi ya kasance a shadda haya'an iya da tsananin kunya min al-azra ya da budurwa fi sadri a wacce take buya a cikin dan tantinta ko dan dakin ta ko cikin lemar ta a gida ba ta iya fitowa saboda jin kunya wa kana ya kasance idza kariha shay'an idan yayi wani abu arafnahu muna gane yaki abu fi wajhihi a fiskarsa saboda kunya idan ya takura ko su habbai su zo su zauna mutanen ƙauye sun zo shi yana jin bacci amma ba zai iya ga musu ya jin bacci ba saboda kada su ce ya musu complain kunya ta kan hane ba da uzuri inda ya dace ba da uzuri kira za a ga kalmar shi sabbi hujira akai ta karantar da mu ladadin mu'amala da shi in ba ku tashi ba zai iya shiga gida ba kuma iya da tsananin bukatar shiga cikin gida amma shi ba zai iya cewa zan shiga gida ba idan yana jin yunwa ba zai iya cewa ina jin yunwa ina son abinci ba sai ku kula da shi in akwai lokacin abinci sai a kawo masa abinci yanzu amma shi ba zai iya tambaya ba kunya ta sa ba zai iya roƙon kowa ba duk abin da bai sai hakuri ya kare shi sa aka karantar da sahabbai su rika kula da shi psychologically su gane wani hali yake ci da yake bukata don in an fashi ba zai yi magana ba
da suka ce arafna hu muna gane ne kawai psychologically fi waje a fiskarsa sai mu gane ya gaji yana son shiga gida a yana son yayi bacci ne a akwai yunwa tare da shi a bai da kudi da zai biya mu kana tare da shi a yana da wata damuwa to muna ganewa ne daga kula da shi duk inda ka zauna da mutum mai kunya haka ne za ka ga yana koyi da wannan bai cika complain ba bai cika kawo kuka ba har sai abu ya kai makura da shi ke sa a da iyaye mata in mace mai hakuri da irin wannan kunya saboda kunyar na ba mace hakuri da juriya sai ta zauna gidan miji duk ran da hakurinta ya gajiya bayan shekaru da gida ta ce ni kan na gaji to sai a ce to magana da wani ya kare saboda wannan kunya ta ba ta juriya da hakuri da kawance in dai ta buɗe baki ta yi magana da kuma sai a hakura saboda akwai kunya ai ya isa ka gane cewa kunya ta haifar musu da hakuri da juriya da kawance sai a gina daki irin gidajen da daki uku ko hudu duka tsoro ne da aka fara ci gaba sai a saka falo wanda yake kawai slope ne haka babu ko ceiling a ciki daga baya aka fara sa ceiling da kwali ma sai a jera dakuna uku a daki ko hudu ga kuma bandaki haka iyaye mata suke zauna su bandaki ne suke tarayya a kai wajen girka abinci ne suke tarayya a kai amma babu wanda ya taba jin wani rikici a cikin gida kuma akwai ya babu hata suke hakuri wani lokaci za a kawo masana su za su yi sulke ta su barbare ta a daka ta a yi abincin a ci abincin me ya wajen musu da wannan alheri wallahi duka kunya ne su ba su juriya ba su iya kallon mahaifinsu a kawo mana mai aiki a gida za a kawo mata abinci lokaci karfe biyar ne ba za a yi ce ba ne za ta karɓa ta daban kuma ba ta da mai aiki kamar kuwanka kuna yara ƙanana a shirya ku tafi makarantar hajjar ƙur'ani ko ku tafi makarantar zamani ku dawo duk yara haka ake kula da su kuma irin haihuwa ta da duk shekara ɗaya da rabi ku ɗauki sai a haihu ya'yan guda bakwai ko takwas ne guda biyar kowa sai an masa komai kuma haka ake muku sannan ba ran da kai tana complain a kanku kai ai kun ishe ni a aikin ku yayi kaza kuma a share gidan ka gashi tsaf-tsaf gidan ma wani babu ko fulo a ciki za ka zo ka ga an share ka ga kasar da abin sha'awa kuma haka ake da safe haka ake da yamma a yi wa yara bakwai zuwa tara wanka a wanke su sau biyu a wanke kayan sawansu a dafa tumami da safe da rana a yi girki da dare a yi girki kuma in ka gan su abin sha'awa kuma wallahi sun fi mu lafiya ba haka ake rayuwa ba haka ake yi to shi yasa kunya kalubale ne da dace muhimmai a kamarin da haka addini ya karanta da mu don Allah akwai wanda ya dace mu yi koyi da shi fiye da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya dace babu wanda ya dace mu yi koyi da shi kamar sa to ga fa halin sa da kunya an ce ya fi ɗan mata irin na da kunya to yanzu ɗan mata suna competition din rasar kunya duka competition a nuna cewa ba a jin kunya Allah ta'ala ya samu wani ya lafiya a da fa ko karantar da mace ake in ta kusa fara al'ada ba a gaya ba sai dai ta mata hannunki mai sanda in kika ji ka zaki da kika zaki kara ba a ma iya bayani to yanzu sai ka ga uwa da ya suna sharing part a daina da suke dauka abba al'amarin ya canza matuƙa da gaske ya canza da ka kace kake ka taɓa gani ka ji labari wanda ba ba da mata sun ma ake ka taɓa gani ba ka taɓa gani ba haka ake amma ba ka taɓa gani ba sai dai a karantar da mace a dunkule a dunkule in kin gona mun gane ki kaza shi ke da zuwa mu gana da ita kuma kafin ta an kara ta gama girma kuma ta daga gidan miji to a yanzu kuma yanzu wasu a gida ma suke rika Allah ta'ala ya shirye mu ya ba wa kowa abokin zama na kwarai a wani hadisi da ya zo a cikin sahihul jami idan muka lokacin daga hadisi na 3906 har zuwa da 909 an kawo hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga shi akwai hadisi da ke cewa al-iman wal haya qurina jami'an fa idza bi ahadukuma zahaba akhar da Allah ya kaji wannan hadisin da karfin sa da muhimmanci imani da kunya suna daure waje ɗaya ne ka a waje ɗaya aka tabbure su ba su rabuwa da juna da kunya da imani ba su rabuwa
idan ɗaya daga cikin su aka zare shi a zuciyarka ko zuciyarka ko zuciyarka ko zuciyarki, ana zara ɗaya kan ga shi ɗayan zai gudu ba zai zauna ba, saboda ɗaya baya rayuwa babu ɗaya. Da kunya da imani, in an zara kunya to imani ya gudu, in ku aka zara imani kunya ta gudu. So shi yasa duk inda ka gane imani da kunya, wallahi alamar imani, duk muminin da ke da kunya ko musulmi alamar imani ne wallahi alamar. Don ɗayan baya zama sai na ɗaya, kuma lokacin da zuciya ta kekashe babu kunya to alamar babu imani a zuciyar ne. Ba ni na faɗa ba, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Da kunya da imani suna waje ɗaya ne, idan ɗaya aka ɗauke shi to ɗayan zai gudu ba zai zauna shi kaɗai ba. Fa idza rufi'a ahadukum dhahaba al-akhar, ana zara ɗaya to ɗaya ya gudu. So duk inda ka ga rasar kunya to wannan wuri akwai maganar imani ma ya gudu a bansa. Amma in ka ga kunya to akwai alamar imani na wurin da ɗaya baya zama sai da ɗan'uwansa. Mafhum?
Na'am.
Tayyib. Shi yasa ake yi sahabbai da kunya kaman wa? Kai kaman Sayyidina Uthman. Uthman Dhun-Nurayn. Shi ne Uthman waye? Dhun-Nurayn. Ana yaba shi da kunya. Annabi tsira da aminci tabbata ga yace al-haya min al-iman wa ahya ummati Uthman. Cewa shi kunya na daga cikin imani, yace wanda yake kowa kunya cikin al'umma da shine Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Ga hadisin Sahihul Jami hadisi na 3198, wanda yake kowa kunya cikin al'umma ta shine Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, kuma sirki ne ba na biyayyen hadisi sallallahu alaihi wasallam, saboda kunyarsa to yayin halitta iya zauna kawai wajen gwiwarsa ta buɗe, Sayyidina Uthman na zuwa yayi ne ya rufe, aka tabbaye shi yace ba zan ji kunyar mutumin da mala'iku ke kunyarsa ba. Mala'iku na Allah suna jin kunyar Sayyidina Uthman. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yana auren da Fatima, iya da matsala da take damun su ta yawan masu, amma ba zai zuwa tambaye shi yayin halitta ba, saboda me? Saboda akwai sirkanta tsakani da kunya. Sai ya kira ni gida da akartauci, zai ce ka je ka bin fata ba karkace ni zai a tambaye. Saboda ne? Saboda kunya. Kar a gane ni dai, sai ya bar abubuwan da suke da bai hanta yake wata abubuwa, ya roƙo mi gida da aboyi da Allah kan zo mata su kai tambaye. Ni nake son ta, amma sai ma yaki sa ya je kiro wanda kusa da shi, sai je wajen nan nesa ya gaje to shi. Misali ga gidansa tsakaninsa da jayin halitta ba a rata sai dare, to sai da su wajen da gida da nesa sai ya gaya ma yanzu ya tambaya, don kar ma a gwama a gane wane ce a yi tambaya. Sai ka tambayi na nesa da ke da ba ya zo ya tambaya maka da ba, amma san wata alaƙa tsakanin ka da shi ba, ba ko wani laifi ba ne, ba kunya ce ta sa fito tambayar addini ne. Shi yasa addininmu addinin kunya ne, sai mu dage mu ga mun kiyaye wannan. الله تعالى يسامو أن يلاهي. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخاتمي عن مولاه عائشة قالت عائشة ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. Wannan hadisi yana da rauni, yana cikin al-mawdu'at na Ibn al-Jawzi mujalladi na 2 namba na 271 zuwa 274, yana da rauni. Amma dai bari mu fassara cewa qalat Aisha, na Aisha take cewa ma nazartu, ban taba kallo ba, ila farji rasulillahi, zuwa ga al'auran manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi. A wata riwaya kuma ta ce ma ra'aytu farja rasulillahi qattun, ban taba kallon al'auran fiyayyen hadita tsira da aminci tabbata a gare shi ba tun da nake. Wannan hadisi a magana mafi inganci bai inganta ba. Matukar an yi aure tsakanin miji da mata, kunya na mu'amala na zamantakewa, don an kusar da ita wannan ba laifi ba ne. Amma wannan ana nufin kunya take bantuwa ta mu'amalar aure. Amma ko a wajen kudin ce fa ne roƙo zuwa anguwa ta zo mai kunya, mijin ke gane ina da jin kunyar taura masa nauyi, sai dai kirkace waye da hannun mai kama da mai
mai kama da wanka sai dai kirga yin haka. Amma a wajen mu'amala ta aure wannan tsakanin ma'aurata shari'a ta yi sauki a kai ba laifi ba ne, amma ko anan sai a yi hakuri bayan an yi auren abin abu a hankali. Dalili malamai sun kafa hujja da hadisin Bukhari hadisi na 250 da Nana Aisha radhiyallahu anha ta ce kuntu astasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahidin, cewa ni da manzon Allah tsira daga sabuda gare shi mukan yi wanka a cikin kwalliya daya a bokiti guda daya, wa tahtaliqu aydina fihi, har hannunmu na sabawa da juna, ya ɗebo ruwa ita kuma ta je ɗiba su hannun wani ya buge wani. Kaga tunda ma'aurata ya halatta su wanka tare, to akwai sauki a wannan bayi tsakanin mai tsakanin ma'aurata, tsakanin ma'aurata maku sai kula da wannan hadisi. Malamai da yawa suka tafi a kan wancan hadisi ɗin bai inganta ba. In muka duba kuma ko da suratul mu'minuna za mu iya ganewa tun daga wajen aya ta 5 zuwa ta 7 an bayyana cewa ma'aurata suna iya kallon juna a kowane hali. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun, sai aya ta 5 walladhina hum li furujihim akhidun zakati illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru mulumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika hum al-kafirun. Kaga masu imani suka rufe al'aura su ba a gani, sai Allah ya ce amma banda tsakanin ma'aurata. Kaga wannan kenan, akwai me, akwai sauki tsakanin ma'aurata ba ne shi bane wannan. To yasa shi ka'ida wannan kuma a bayyana maka addinin musulunci addini ne na wayewa da yace ya karantar da kunya din, kuma akwai wuraren da ya bada dama a yi mu'amala ta jin daɗi, ba wai kunya ta hana hatta mu'amalar ba. Tsakani da Allah a da aka yi aure, kunya ta kan iya sa tsakanin ma'aurata a daɗe da juna, babu wanda yake wa ɗan uwansa magana. Haka za a shiga a zauna ma ba a yi. Ni ina da misalai da na sani. Akwai wanda na sani ya yi aure 1988 ba ma nesa ji ba, a lokacin muna karantar da yara Islamiyya, ya zo gaban wani malamin mu a zo yake magana cewa shi ya yi aure amma kunya ta sa har yanzu bai yi wata magana da yara sai kuma ba ta yi. Kuma a wannan lokacin sun yi aure ya kai wata huɗu ko wata biyar, babu wanda yake rabonsa magana. Kuma wallahi wannan suna nan da yawan gaske, ana zama a yi kwanaki da yawa satuttuka kowa yana kunya kan uwansa, kuma kowa ya gida cire kunya sai wannan uwansa magana, haka ake tsoro. Yaya samarin mu da kuma sun wa haka da Allah ya aiki cikin na haula wala quwwata illa billah. Wacce fa rayuwa ce ta halal, amma ga yadda kunya ta kai mataki, wannan ba haɗe ne ko biyu ba, sun faru da yawa da yawa haka suke faruwa, ba a baje magana, kowa yana jin kunya ɗan uwansa. Al'umma ɗin tamu ta canja fa da yawa matuƙa da gaske, ta canja al'umma ɗin ta canja matuƙa da gaske. Wajibi ne wannan lamura na addini ana karanta su ba kawai don a ci ba da su. Duk inda mutum zai kai ɗansa makaranta ko ya zo makarantar da take da raino na addini, ake kwatanta kiyaye ka'idodin addini a wannan wurin, an fi tsammanin a ƙara kunyarsu. In ka kai su makarantar ƴan duniya don su iya turanci, sai su koyo turancin su suna mu'amala rayuwar karnuka a gida. Wannan shi ne sauƙi, rayuwa ta karnuka sai a kudayen su suna yi a gida. To wajibi mu kiyaye. Me suke kallo a talabijin dole a kiyaye, me suke yi da wayar hannu da ke hannunsu ina ake leƙawa dole a kiyaye, nambobin su a ciki dole a kiyaye, in an zo neman auren ƴan mata a gida dole a kiyaye, yaya ake hira, ina ake hira, me ake waɗannan abubuwa dukkaninsu suna da muhimmanci. Iyaye su saka ido a kai su kiyaye don kare mutuncin addininsu da addinin ƴaƴan nasu da makamantansu. Wajibi yadda iyayen su ka rene mu, mu kwatanta renon ƴaƴan da muke haifa irin wannan mu'amala ɗin, wajibi mu kwatanta. Wannan ya sa wancan zamanin da suka wuce babu wanda sun fi zamanin mu yanzu alheri, sun fi a cikin ƙasa da shekara 30 zuwa 40, ɓangaren mu ya canja, canjawa na fitan hankali. A wancan zamanin abokin wanka ne, saboda tarbiyya da aka mana abokin wanka wanka kake ganinsa, ko magana ya yi kuskure za ka kalla kwayoyin su ka ce akwai kuskure a magana, saboda kunya sai ka yi shuru. Yanzu wanda bai wuce ɗanka ba zai iya kallon irin kashin jama'a ce kariya kake yi.
zai ke kallon ka zai ce kanya kake da da muka tafi duk wanda yake da yan uwa da tijo to baba ne baba wani baba wani baba wani haka ake kira ko yanzu haka ake in muka tashi kuna yara in kai laifi duk wanda tijo da ke an gwalle daukan kula da muku punishment ba wanda zai hana in ma ya shigo gidanku sai a shiga ɗakin mahaifiyarka da kar da za ta ɗauko ta fito ta bashi kuma babu dangin ne babu na uba saboda mai saboda ɗana kowa ne ya ga kuskure sai a baya sai ya je maka azaba ba a damuwa yau ka ga dan makwabcinka ya yi laifi in ka tsawatar sai ka ji an kai karanka wajen yan sanda wai kada hararin ɗansa. Haka society gaba babu yan uwan daga kwana-kwana a cikin sa babu kunya babu tausayi babu girmama na gaba. Allah ya ji kan sahabin zungun ya ce mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyar ku takan zama kuka gaba da nadamar mai jin gaskiya gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zabiya ƙarya ne mai launi bakwai ga fari da baki ga rawaya ga kore ga kuma albashi toka-toka da jasun garwaya. Ya ce jahilci ya ci lakar mu duk ya sa mana anfa hannuwa ya sa mana anfa ba kuna ya sa mana sarka hannuwa ba ya sa mana anfa hannuwa ba kuna mu ya sa takunkumi ba zalaka sai sharholiya. Ya ce wanga al'umma mai za ta wo a cikin zarafofin duniya kai bahaushe ba shi da zuciya za ya sha kunya nan duniya shekara 60 da in kai bari magaran nan to a wancan zamanin fa gidan kuma duk mun gida yayi wannan zamanin ne zai fara me zai fara idan ya zo kuma ya ga yadda mun ke rayuwa me zai fara. Allah ta'ala ya samu wani lafiya mun mutu zamanin da yanzu ake ga an ci gaba ake jin kunyan na gaba ana ga an mutu zamanin da idan an ce kai a wani zaka je da salaka ne kwana kake ba ka bacci sai da za a fara in an je mai za a tsaya za a zauna kana shiga kanka na kasa amma yanzu ina shi da kansa yake kiran sirkin nasa a WhatsApp kana gida ne sai sai to muna zuwa da kokarin shi yake kira amin wallahi ni dai abun yana ba ni tsoro ban dai san kudin ba ban san ko da ina da rauni bane amma in mutum yayi comparing da abubuwan da suke faruwa a baya da yanzu zai tabbatar cewa society kaman ba shi din bane kaman al'ummar ne aka cire ta aka canja ta don ba ita ce al'ummar da damu ka sani ba babi na 50 babu ma jaa fi hijamati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babi da ke bayani akan yin kaho na manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ma'anan hijama shine cire jini a jiki ta bangaren magani amma mu yawanci malaman zaure sun karantar da mu cewa al-hijama shine yin kaho saboda da da kaho ake cire jinin to yanzu zamani ya canja ba a cika aiki da kafan ba wata kwalba ce mai kama da gilashi ake aiki da ita a wajen larabawa to ga kan kafa sarki jama da yin kaho yarin yanzu ba zai gane ba dan bai cika ganin kafan ana yi ba in ka je Madina zaman mu a can za ka gani ga yadda ake da wasu yar kwalba haka mai gilashi sai ai don ka je masa kaho ba zai fahimta ba so kawai shine cire jini a jiki dan magani in kuma an ce kafo din to sai ayi bayani yadda za a gane al-hijama shine cire wannan jini din al-mihjam abinda ake cire jinin da shi ko kafo din ko kwalba din ko abin da ya kama da wannan sai a ce masa al-mihjam a kan al-hijama cire wannan jini da muke cewa kafo al'amari ne da musulunci ya karantar da shi amma bincike na zamani na likitanci har a yanzu bangare nasa da dama ba zan ce bai yadda da shi ba amma ne mafiya yawa bincikinsu bai gama gano hikimar da ke ciki ba idan muka duba akwai research na Harvard Medical School da suka yi cewa ana ta bincike akan fa'idodin hijama sun fahimci kaɗan daga ciki amma manyan abin da ake cewa iya da amfani su ba su gani ba na taɓa magana da wani likita akan wannan magana ya kai shekara 25 sai yake cewa
su fa a wurin su likitoci fa ba su yadda da shi ba ni na yadda da shi a to ai muna da abu daya mu idan dai hadisi ya tabbata daga bakin fiyayyen halitta zalazala ai kuma ba da wani bukatar wani binciken wisdom ko wani hikima ko wani abu kawai kuma samina wa a za'a da shi wannan binciken naku ne ko kun yi ko ba ku yi ba mu mun wuce gurin tunda da ya tabbata hadisai ingantattu to mu an gama da bincikenmu to da haka mu ina tsokaransa da yake ana zan ce mu boko mu bai kai mu ajiye hadisi mu ɗauki binciken likitanci ba wannan ba mu saurin ba tukunna kuma insha Allah ba za mu isa ba inda manzon Allah da ya magana maka kuka faɗa likitoci to anan isfailan naku don ku ne ahalul ilmi a wurin ku ne ahalul zikiri amma inda ya riga ya faɗa ya tabbatar ko ba a samu wani tawili mai inganci ba to mu kuma a wurin mu shine shugaban likitocin duniya gaba daya in ka dauki irin tibbun nabawi nasa ka dauki littafi irin na Ibn al-Qayyim irin littafin ainihin Zadul Ma'ad ka ga yadda ya bayyana likitanci daga hadisai ingantattu za ka gane cewa ai ba a yi likita kwararre a duniya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman kula da zamanin ma da ya rayu wanda babu kayan aikin amma kusan babu irin cuta da take zuwa gabansa faciya ishara zuwa ga irin maganin da ya dace a nema a magance ta so ala ayyi halin wai za likitoci sun gama binciken hikimomin ko ba su gama ba mu dai hadisan da ke nan wurin final ne kuma a kansu muke muna fatan binciken su a hankali a hankali zai zo ya iso inda muke din insha Allah muna jiran su iso ko sai amma tunda bai yana hadisa ya riga ya fada to mu insha Allah ta'ala a nan muke bincike ba zai samu ba abin da ya tabbata a sunna ba sai dai in ya dace da sunna din kuma ya kara mana karfin gwiwa a kan da amma ba mu hajjiye ta ba hijama sunna ce tafiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma akwai hadisi da yazo cikin Ibn Majah hadisi na 3389 da Annabi Sira da Aminci sabbata gare shi bayanin cewa daren da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi na subhanalladhi asra bi abdihi farkon Isra'i aya da farko a wannan Mi'raji da aka yi da shi yace kusan dukkan annabin da ya ci karo da shi ya ce masa ya Muhammad ya kai Muhammad ka umurci al'ummarka da yin kaho wato da cire wannan mummunan cire jini a cikin yace haka kowanne annabi sai ya mun wasiya da yin kaho sai ya mun wasiya da murka yin kaho mafhumu
na'am
tayyib wanda yake bayyana mana al'amari ne da yake da matukar muhimmanci da harka yin sa sannan ya tabbata a sunna son samu lokacin da ake yin kaho ya zama son samu ba wajibi bane ranar 17 ko 19 ko 21 ga wata kamar yadda wannan hadisi na Ibn Majah ya kawo ranar 17 ko 19 ko 21 ta gaba mun ce 1 ga wata da ran biyu ko to ana magana ba hijira ilgen musulunci ba Gregorian calendar ba ilgen musulunci a kiyaye wannan duk da an kira kwanan wata to ana ishara ga na musulunci ne a cikin abin da ya shafi irin wannan farka dai ka zauna kana jiran October 17 ko 18 ko 21st ba haka ake nufi ba ana nufin kirken da addinin musulunci ya karanta da shi ake magana sannan malaman musulunci sun tabbatar da amfaninsa yadda ya tabbata a sunna kuma Ibn al-Qayyim rahimahullah da Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah suka ce likitocin zamaninsu su ma sun tabbatar da fa'idan yin kaho kamar yadda ya tabbata a sunna idan muka bi takardun su kamar za mu ishara nan gaba duka suka ce kamar yadda atibba a wancan zamanin suka faɗa shine su sun amince kai tsaye kaho yana da amfani so da haka shi kaho al-ilaj ne annabi wato magani ne mai amfani kuma qad fa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam birara annabi kira da aminci tabbata a gare shi ya aikata kaho lokuta ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba sannan kuma wa aqad hajjama ajrahu a wasu lokuta yakan ba wanda ya masa kaho ladan yin kaho don wannan ma matsala ce muhimmiya akwai wanda suke da fahimtar ba cin kudin yin kaho din haramun ne kuma annabi ya karantar da ayi kaho din akwai hadisan da umarni yayi kuma ya ba da labari a cikin yin kaho akwai maganin cututtuka cututtuka da dama da suke damun mutane cikin taimakon Allah ana iya samun maganin su a cikin yin kaho min babu misali akwai circulatory diseases cututtukan da ke da alaka da tafiyar jini a jikin dan adam ko abin da ya kama da wannan da ikon Allah yin kabo yana magancewa. Na biyu, high blood pressure, yawan matsalan hawan jini da yake damun mutane, binciken likitanci ya tabbatar da cewa yin kabo yana magance shi. Diseases na zuciya, cututtukan zuciya da ake samu yin kabo na magancewa. Ciwo na muscles a jikin mutum da ake samu cikin taimakon Allah, yin kabo na magance shi. Yawan ciwon kai, mutum kansa ya ta ciwo yana tsarawa, ya gagara gada dalili, cikin taimakon Allah yin kabo na magance. Pain na ido, idan mutum ya rika yawan yin radadi yana zafi, ko kuma yawan raunin gani ya rika damun mutum, duka waɗannan cututtuka an samu da taimakon Allah yin kabo na magance su. Ciwon wuya, yin kabo na magancewa. Ciwon gabbai, yin kabo na magancewa. Yawan ciwon kirji ya rika damun mutum, yin kabo na magancewa. Waɗannan cututtuka gaba ɗaya ya tabbata suna da ikon Allah yin kabo na magance. Muka duba mujalladi na kudu na Zadul Ma'arif hadi sai libar shafi na 51 da 23 Ibn Hajar rahimahullah, Ibn al-Qayyim rahimahullah ya kawo fa'idodi da yawa na yin kabo a musulunci. So waɗanda na ambata ɗan kaɗan ne. Mafiya yawan cututtuka da ake gagara gane kan sun damu mutum in dai ana yin kabo cikin taimakon Allah, za a samu sauki a kansu. Kuma hadisin da Annabi ya karanta da rika yin kafo, akwai su da dama da ya bayyana falalan yin kafo din. Misali, akwai hadisin Bukhari na 2580 da yake cewa shifa fi salasin wallahi wa yake fi salasatin, cewa akwai magani a cikin abu guda uku. Na farko ce shurbatul asr, yawan shan zuma. Idan kana yawan shan zuma yana maganin cututtuka da yawa. Shi yasa nakan ba da shawari mutum ya hakura da shan shayi da shuga, ya riga sha da zuma. In ka fara daga farkon babu dare, amma in ka saba kuma aka sa shugan sai ka ji babu dare, saboda sabo da shugan ya sa zuma a ci baya maka dare. Amma lokacin da ka saba da zuma, to kuma sai ka ji da kake jin ainihin zuma a shayi babu dare, yanzu kuma shugan ne babu dare saboda ka saba. To sabo ne mai da wannan, mu yawaita yi, saboda shurbatul asr yana maganin cututtukan da ka sani da wanda baka sani ba a cikin ka. Na biyu, Annabi ya kira al-ijama, yin kafo. Yace wannan kalbar kafo ko kafon da ake a cire jinin, wannan ma da ikon Allah akwai magani a ciki. To kula da wannan, kage hadisi ne dake tabbatar da cewa ana samun waraka a cikin me, a cikin kafo. Don haka yana amfanar da mutum, yana maganin cututtuka da yawa wanda mutum ya sani da ma wanda mutum bai sani ba. Ga hadisi koda na Ibn Majah rahmatullahi alaihi da ke cewa sadawo ku yi magani, fa inna Allaha lam yanzil da'an illa anzal lahu shifa. Hadisi na 3336 da ke cewa ku nemi magani don Allah bai saukar da wata cuta da bai saukar da maganinta ba. To zuma da kafo na cikin magunguna da suke maganin cutar ma da ba su san maganinta ba. Mafhum? Tayyib. Ina ga zai yi wahala mu shiga babin ko? Ko dai za mu iya karanta hadisi da ya kawo? Na'am. Haddathana Ali ibn Hujr qala haddathana Isma'il ibn Ja'far al-Ubay qala su'ila Anas ibn Malik an kasb al-Hajjam فقال اهتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم هجمه ابو طيبه فابر له بساعين من طعام وكلم اهله فوضعوا عنه من خراجه وقال ان افضل ما تداويت به الحجامه او ان من امثل دوائكم الحجامه. وانا حديثي يروي الجامع الصحيح امام البخاري رحمه الله hadisi na 2102 cewa Ali ibn Hujr ya ba mu labari daga Isma'il ibn Ja'far daga Humayd daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu cewa an tambayi Anas ibn Malik an kasbil hajjar, akan lada da ake ba wanda ya kafo, kudin da ake ba wa al-hajjam. Al-hajjam shine wanda yake yin kafo, ala wazani fa'al, wanda ke zuwa ya sanya kafo ko ya sa fannan a jawo jinin da take cewa al-hajjam. Al-hijama shine wannan zuko jini din da ake yi. Al-mihjam kuma abin da ake aiki da shi wajen zuko mai jini din. Mafhum? Tayyib. saboda an tambaye shi dan wasu na da fahimtar ba a karban kudin yin kafo dan akwai hadisi na Muslim rahmatullahi alai hadisi na 1568 da tayyin hadisi ya kira kudin kafo da cewa khabithun khabith wato dauka annan sai malamai da suka da suna kyama sai tambaya ta yawa to amma cewa masa khabith bai zama cewa haramun bane a wannan babu dan akwai ababen da tayyin hadisi ya kira khabith suna zama halal kamar me kamar tafarnuwa kamar albasa duk sun zo a hadisi khabithun amma kuma halal ne a musulunci kuma akwai magani da ake samu a cikin su so da haka anan ba iya ganin cewa haramun bane dan tayyin hadisi an masa kaho ya biya kaga in haramun ne ai ba zai ta'awun halal ismi wal udwan ba zai haka ba mafhum sai sai dai ana bayyana iya daga cikin ayyukan da in aka yi shi babu kudi ya filada shine in kai mutum akwai halin a rika yi kyauta ya filacewa amma wanda ya zama zarura zai ayya ne kamar misali limanci ko karantarwa in liman ya da halin da zai fita sa dan kasuwa ne ba sai an biya ba ya kai amma in bai da hali ko ce maka masa haramun ne ba haramun bane bal ma wajibi ne mu taimake shi wajen rike rike shi yin ta'aliman wanda suke zuwa su yi ta'alim mutum bai da hali a rika biyan sa yana yi zai shi ne ba laifi bane amma lokacin da Allah ya rufa masa asiri zai yi ba sai an biya shi in ya haka kuma ya fi me ya fi dacewa ko sai akwai ababen da ga kiran khabith ba harantarwa ake ba sai dai ana nufin inda an samu dai jalibin yin sa ake kyauta to da an samu karin falala da lada a ciki mafhum
na'am
tayyib fa qala sai Anas ibn Malik radiyallahu anhu yace ihtajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci sabata a gare shi yayi kafo fa hajamahu abu tayyiba ne masa wannan kafo din Abu Tsaiba asalin sunansa shine Nafi bawa ne Nafi Maula Bani Harisa Maula ne na Banu Haris a wajen waya kuma tace Maula Abu Sa'id ibn al-Khudri tace Maula ne na Abu Sa'id ibn al-Khudri an ce Maula wanda da yana bawa ne daga baya aka aika shi so a wannan lokacin da yake kafo din Abu Tsaiba din yana bawa ne yayi wa annabi tsira da aminci sabata da rashin kafo fa amara lahu bi sa'ayn min ta'amin sai manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya kuma duk da cewa a bashi kwano biyu na abinci wato auna masa mudu na sa'i guda biyu na abinci kamar yanzu mutum ya abu sai ka iya magana ta ce to auna shinkafa kwano biyu a bashi ko a auna wake kwano biyu a yi mai a bashi a taimaka masa kaga ka bashi wake kwano biyu ya samu abincin da zai ci in mutum mai magidanci ne wake kwano biyu zai taimaka ya ci abinci magana da nake na kunya babin da muka wuce bai kai shekara ba na ga wata ta rubuta a cikin kafafen sadarwa tana gaya abokanta cewa fa sun dafa wake a gida sun ci tana ta hutu ya dame ta tun da yau hutu take da Allah akwai kunya wannan mace ta yi posting tana hutu wai ta ci wake ne kawai iska take fitiya tun da yau ta ko ina ta wanda ta gama wurin gaba da ta gane shi sai su mai tafi ana ta dariya ana cewa ki kaza mai ta ce kawai tun da girewa ya hutu ake yi ai matsala ta kunya a cikin society mu nan muna da kalubale da yawa ko a mata akwai matan da ba su iya zuwa su guna gaban mazan su a gwani ba za su yi hutu gaban mazan ba misali amma wata tana cikin gidan baban ta tana rikostin ta ga abin da take a gidan ta ko ina ta gane da wurin wannan ai ko ba addini ne ta cikin yin badansa iya cin abin da ko a jahiliya ko da suna yin kunya yayin sai da kuma ai yayin rayuwar jahiliya da su da ake yi amma ka ta kunya rasar kunya su tun a jahiliya dan kunya a jahiliyar ma su suna yin kunya ai ga wani abu don haka sai fiye yin halitta yasa aka ba shi sa'i guda biyu wa kallama ahlahu yayi wa wanda suka mallake shi magana su ne su Abu Harisa fa wada'u alhu min kharaji sai suka rage masa wani bangaren haraji da yake biyarwa yake biya dai yake ci kansa idan mutum ba wa dai na san kintan kansa to ana sa masa haraji da zai biya duk wata ko duwa ya wangare to manzon Allah da ya ji dadin kafin da ya masa sai bashi abinci sa'i biyu sannan sai ya kuma kudin rage masa kudin mana dan samu sauki ai na ji dadin kafin da ya mini
وقال يتي إن أفضل ما تداويت به البجامة في يوم حالتها يتي مكي خللا أبن ذاكي ما زميد شيء شيني كفو شيني مكي خللا أو إن من أمثلي دوائكم الحجامة كوكما لك تشم مكي مثال ما زميد ومكي نكي سو شيني كيو ويتيين كفو سيان نبي إرادة أبن جستبت أغريشي
يوم الجزء يوين كفو
مفهوم؟
نعم.
طيب ina ga sai mu dagata anan sai Allah ta'ala ya kai mu sati mai zuwa insha Allah ta'ala idan muna da rai sai mu kammala wannan babi da ke magana akan gafoda Allah ta'ala ya samu wannan lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم اللهم تقبل دعاءنا
ثانك يو